kasuwan Peter yayi kasa shekaru kaman 13 ko 15 da suka wuce an ba gwamnatin Najeriya ta wannan lokacin wato gwamnatin shugaban kasa Obasanjo a lokacin shawaran cewa kasa America fa ta gano wani lungun da za ta iya samun mai kuma in ta samu man nan ta fara hako shi kasuwan mai ko kuma farashin mai a duniya zai yi kasa saboda haka Najeriya ya kamata ta fara tunanin yin tattali a lokacin da take cikin wandaka da kuɗi in ba jama'a ba su manta ba za su tuna cewa shugaban kasa Obasanjo shine ya kawo wani salo na aje kuɗi wato wanda muke kira excess crude account aka sa kuɗi a ciki kuma aka fara irin kuɗin mu nan na ajiya na kasa wato foreign reserve aka tara shi kusan na akwai lokacin da kuɗin mu na ajiya ya kai kusan dala biliyan 60 kusan da 7 to bayan wannan abu ya faru gwamnoni da kuma sabbin shugabannin kasa da muka samu kamar lokacin marigayi Umar Musa Yar'Adua da kuma shi tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan akai ta rabe-raben kuɗin nan ana kashewa kaman gobe ba za ta zo ba yau sai gashi farashin man da ana sai da gangan mai naira $110 yau gangan mai guda ɗaya takan ba ta wuce $55 kaga idan kuɗin shiga da kuke samu ya ragu kuma kun ka ci gaba da kashe kuɗin da kuke kaman yanda kuka saba dole ku samu kasa ta samu matsala ko da dan adam ne ana biyan ka albashin $100 kana kashe $150 ko $200 kaga zaka ta cin bashi kenan kila zaka kai wani karnin da ba wanda zai iya ma baka bashin to abin da ya samu Najeriya kenan shi yasa dole kuɗin mu darajar naira ta yi kasa wato gyara yana da wuya kuma yana da sauki na farko dai tukun farashin mai a yanzu maganar da ake ba ma ganin zai iya tashi ya koma misali $70 ko $80 in aka yi wasa ma farashin man nan yana iya komawa ƙasa da $55 din da ake sayarwa watakila in an ci sa'a nan da wata 6 masu zuwa farashin mai ya tsaya a $40 amma zai iya kai $30 kaga ashe muna cikin wani halin kakani kai
to yanzu
menene zai sa da farashin man nan ya ƙara faduwa shine da wato zamantakewan America da India da Iran da aka daidaita Iran in ta fara fitar da man ta dole man zai yi yawa a kasuwa sannan kuma in yayi yawa a kasuwa farashin shi zai kasa kaga Najeriya kenan tana cikin wani hali
zai shafi Najeriya kenan
ya shafi Najeriya farashin man in ya ƙara faduwa kaga kuɗin da Najeriya take samu zai iya raguwa wato inda za mu samu sauki shine Allah ya taimake mu an zabi gwamnatin da bata saba ta ce ba za ta rinka madukiyar jama'a wakace-wakace ta shi ba kuma tana iya kan kokarin ta ga yanda za ta yi ta kwato ma wato kasar Najeriya dukiyar da wasu daga cikin magabata suka handama ko suka wawura wannan zai iya sawa mu canza yanayin mu canza salon yanda ake tafiyar da gwamnati ma'ana in abinda za a kashe $100 ne $100 nan za a kashe ba za a ce an dauki $1,000 ba a maimakon $100 kaman yanda aka saba a da
to anan
ba darajar naira ta dan ya dan gyaro amma ba lalai bane ya koma kaman $170 ko $180 da muka saba a da
to Allah shi idan na fahimce ka inda muke samun kuɗin mu ya dogara kacokan galbakatun man petrol kama wannan ziyara da shugaba Buhari ya kawo anan ba zai yi kowane irin tasiri ba wannan bangaren kenan
a cikin ajandan ma da yake kokarin ya tattauna da shi shugaban kasan America babu maganan sayan man petrol saboda kasan shi wanda yake da kaya a kasuwa in ya kasa na sayarwa ne ba za ka iya tunsa sama wani mai sai dole ya zo ya saya ba abinda shi shugaban kasan America ya faɗa shine za su taimaka mana wajen yaƙi da Boko Haram za su taimaka mana wajen gyara takan tsaro da kuma kuɗaɗen da aka sata tun da su suna da na'urorin da za su san ina kuɗin suka shiga su ba da bayanai wuri kaza muna ganin akwai wuri kaza ka duba can ko ka duba nan wannan kuma ka ga ba ƙaramin taimako ba ne
to an samu kuɗaɗen in ba sarrafa su ba ai su ma amfani za a yi da su ƙare
wato ai shi yasa ne bayani na farko kaga Allah ya taimake mu shi mai girma shugaban kasa Buhari ba mai son ayi almadahana bane ko kuma ayi biji-biji da dukiyar jama'a saboda haka idan an samu $100 za a yi mu mutane aiki kwatankwacin $100 ne ko mun kankantan kuɗi idan aka kashe kuɗin na yanda ya kamata a kashe za a iya samun sauki. Misali kaga ɗaya daga cikin aƙidan ita wannan sabon gwamnati tana tunanin za ta gyara wajen fannin noma da kuma fannin yadda za a haƙo ma'adanai. Idan aka samu ta ci nasara akan waɗannan ababen guda biyu, za mu wayi gari ne a Najeriya wata ran a mamanta da cewa ma mun taɓa sai da mai.